daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 101.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a Kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, yau Alhamis 19 ga watan Nuwambar shekarar 2018. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana kuka lalubo. Da farko ga kanin labaran duniya.
Har yanzu akwai mutane fiye da 1,000 da ba a san inda suka biyo baya ba mummunar gobarar da aka ce ba a taba ganin mai muninta ba a tarihin jihar California ta Amurka. Jamus ta hana wasu 'yan Saudiya shiga kasarta a sanadin zarginsu da ake na cewa suna da hannu a kisan gillar da aka yi wa wani hamshakin ɗan jarida. Gwamnatin gamin Gambiza ta Isra'ila ta tsallake rijiya da baya bayan da wani minista ya nemi ruguzata.
Kanin labaran duniya kenan. To a Najeriya, inda hukumar zaben kasar ta INEC ta yaye labulan fara gangamin yakin neman zaɓe, ko menene fatan 'yan Najeriya?
A tabbatar da an tsaya an bi tsari yadda mulki ya gudana, a tsaya a bi shi. In zaɓe ya zo, lokacin zaɓe wanda aka zaɓa, a tabbatar da shi aka zaɓa aka bashi.
To a jamhuriyar Nijar ma batun siyasar ne.
Muwan kalandakin da mun ganshi ne ya hutu ya hudu ya ce iga shi kalandakin zabe babban karambani ne wannan ya kamata ba a isa sonan shi mu ƴan siyasa haima mu important plan sama kanshi zama kashi gurgurta mu durƙasa da shi
za ku ji me zafi haka muna dauke da wasu rawatanni da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana sannan Yusuf Aliyu Harande zai gabatar da shirin sa na ilimi Muhammad Lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Muhammad Hafiz Baballe wanda zai karanto mana cikakkun labaran duniya
Yanzu haka hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka Jalhadi sun gano cewa kusan mutane 300 suna nan lafiya bayan da wutar daji mafi muni a tarihin jihar California ta kona garin Paradise gaba daya. Sai dai kuma fiye da sati daya bayan da wutar ta fara ci a garin Paradise, har yanzu akwai sama da mutane 1,000 da ba a san inda suke ba, yayin da masu kai dauki suka ci gaba da bin diddigi gida-gida suna duba ragowar gine-ginen da suka kone. A jiya Lahadi, hukumomi suka bayyana cewa yanzu jimillar mutanen da wutar ta hallaka ta karu zuwa mutane 77. Har yanzu dai wutar dajin na ci gaba da ci, inda ta cinye kaso 65 na garin, yayin da dubban ma'aikatan kashe gobara ke ci gaba da kokarin shawo kanta. A yau Litinin, ministan harkokin wajen kasar Jamus ya faɗa cewa gwamnatin Jamus za ta hana wasu 'yan kasar Saudiya su 18 shiga yankin nan na Schengen da ba sai da fasfo ake shigarsa ba, saboda ana zarginsu da alaka da kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar kasar Saudiya Jamal Khashoggi. Ministan harkokin wajen Hind Masa ya ce sai da ya tuntuɓi kasashen Faransa da Birtaniya kafin ya fito da wannan dokar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce an yi masa cikakken bayani akan faifan rediyon da aka naɗa yayin da ake kashe ɗan jaridar nan a cikin ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul a watan da ya gabata, amma ya ce ba shi da niyyar ya saurari kaset ɗin saboda tashin hankalin da yake cikinsa. Shugaba Trump ya faɗa a ranar Asabar cewa ranar Talata mai zuwa, wato 2 ga watan Oktoba, gwamnatin Amurka za ta ba da cikakken bayani abinda ta gano na kisan da aka yi wa Khashoggi. Gwamnatin ƙasar Isra'ila ta ci gaba da zama a haɗe a yau Litinin bayan da barazana da wani ministan ƙasar ya yi na janye jam'iyyarsa daga gwamnatin gamin Gambiza ta Prime Minister Benjamin Netanyahu. A can da ministan ilimin Nafti Beniti ya matsawa Prime Minister Netanyahu da ya naɗa shi ministan tsaro, amma daga baya kuma ya ce jam'iyyarsa ta JHP za ta jingine duk wasu bukatunsu da suke nema don ba wa Prime Minister wata damar sake lashe zaɓe na gaba. An sami gurbin mukamin ministan tsaro ne a satin da ya gabata bayan da Abigo Liberman ya yi murabus daga kujerarsa. don ya nuna jin haushinsa cewa ƙasar Isra'ila bata maida martani mai ƙarfi ba a tarzomar da ta ɓarke tsakaninta da mayakan ƙungiyar Hamas a zirin Gaza. Prime Minister Netanyahu ya ce shi da kansa zai rike mukamin na ministan tsaro. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya bayyana cewa watakila ba zai je ya zauna ya amsa wasu tambayoyi na Robert Mueller da ke jagorancin kwamiti na musamman da ke binciken alaƙa tsakanin kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump na shekarar 2016 da kuma Rasha. Trump ya ce yana ganin amsoshin da ya rubuta wa kwamitin masu binciken na tambayoyi da suka yi masa suna nan su ne na ƙarshe da zai bayar. A jiya Lahadi ne Trump yake gaya wa Chris Wallace, mai gabatar da wani shiri na tashar talabijin ta Fox, cewa ya ba da amsoshi gamsassu ga tambayoyin da aka yi masa, har ma da tambayoyin da bai kamata a yi masa ba, inda ya ce mai yiwuwa wannan ne bayani na ƙarshe da zai bada. A cikin hirar da aka yi da shi a fadar White House, Trump ya ce lauyoyinsa suna amsa sauraron tambayoyin da suka rage na mula, ko da yake ya kuma ce abinda na gaya musu shi suke rubutawa. Rahotannin harbe-harbe da ake zargin 'yan sandan ƙasar Myanmar da yi a wani sansanin 'yan gudun hijira a Rohingya a jihar Rakhine ya janyo damuwa daga jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya. Knut Osby, shugaban hukumar ba da taimakon agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ya damu matuƙa akan rahotannin harbe-harben da ya ji an yi a sansanin Nukyet da ke tsakiyar jihar Rakhine. Ƙasar Myanmar dai tana da mutane da dama da suka guje wa tashe-tashen hankula tun shekarar 2012 da suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira. Kamfanin dillacin labarai na Reuters ya ambato wasu shaidu da suka ce 'yan sandan Myanmar sun yi harbi da kuma raunata 'yan Rohingya mutum hudu a jiya Lahadi, yayin da suke tsare da wasu mutane biyu da suke zarginsu da fitar da mutane ta barauniyar hanya daga cikin sansanin 'yan gudun hijirar da ke yammacin jihar Rakhine. Duk da haka, 'yan sandan sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai cewa 'yan Rohingya sun zagaye su da takobbuna kuma suna jifansu da duwatsu.
Muhammad Hafiz Baballake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, bayan da hukumar zaben kasar ta INEC ta yaye labulan fara gangamin yakin neman zaɓe, tuni jam'iyyun kasar suka dukufa wajen bayyana manufofinsu domin neman ƙuri'un masu zaben. Ba a Najeriya kaɗai ba, ƙasashe irin su Amurka, Burtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai ta EU sun yi kiran da a gudanar da zaben cikin lumana da adalci, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Babangida Jibril ya aiko mana daga Lagos.
A wata wasiƙa da ƙasashen tarayyar Turai da kuma ƙasar Amurka suka sanya wa hannu kuma suka aikewa gwamnatin Najeriya da sauran 'yan siyasa, sun yi kira gare su da su nuna dattaku su kasance kuma abin koyi ga sauran ƙasashe na nahiyar Afirka wajen kaucewa rigingimu na siyasa da kashe-kashe. A cewar ƙasar Amurka da kuma ƙungiyar tarayyar Turai, za su zura ido a kan 'yan siyasa domin ganin irin takun da za su yi a wannan fage na siyasa da aka ƙaddamar a jiya. To, kuwa 'yan siyasan da su kansu masu zaɓe ke ji game da wannan kiraye-kiraye na neman zaman lafiya a lokacin wannan yakin neman zaɓe, tambayar kenan da na yi wa Sanata Ibrahim Musa, ɗan takarar neman mukamin gwamna a jam'iyyar PPN a jihar Niger.
Alhamdulillah, dama mu a harkar siyasar mu ba na fitina bane, ba na batin kowa bane, abu ne da muka fito mu nema wajen jama'a, mu kuma jama'a sun ba mu amsa. Zan yi gida da muka bana ina kiran su da kada su yarda su tashi hankali da kowa wanda ya taba su kada su shiga sulama. Akwai hukuma su je su kai kara su gaba da kotunsu, kada kowa ya lage kowa.
Su ma masu zaɓe dai ba a barsu a baya ba wajen mai da martani game da fara kaddamar da yakin neman zaben wanda aka fara da na shugaban kasa da kuma yan majalisun dattijai da na wakilai kamar da wayannan malamai suka shaida mani.
Sunana Muhammad Rabiu Kagara. Eh to gaskiya don wannan fitina bai da kyau ko ba gaskiya ba, don amfanin fitina in ka zo ka ta da rigima baka san rigiman nan da za ta zo ta kare ba ko ba gaskiya ba, don haka lalle lalle a jajirce a tabbatar da an tsaya an bi kadi tsari yanda mulki ya gudana a tsaya a bi shi. In zabe ya zo lokacin zabe wanda aka zaba a tabbatar da shi aka zaba aka bashi shikenan kasa ta zauna lahiya.
To ya sura malam
eh baba sani mun gode Allah naji dadin maganar da kaddamar da zaben nan da za a yi kuma shine mafi alheri kuma muna fatan a yi zaben nan lafiya.
Kuma goya baya ana zargi ku ne masu tada fitina kuma ana kira gare ku a kwantar da hankula wanda tabbaci za ku baiwa gwamnati.
Abinda muke fata akai muna kira ga magoya baya a yi zabe cikin kwantar hankali wanda aka zaba a yadda wanda aka zaba kawai don zaman lafiya, kuma wanda mutane suka zaba dama a shi ake sabbi wanda aka zaba a goyi bayan shi.
Bayanai na baya dai sun nuna cewa ana gudanar da zakin neman zabe cikin wani hali na tashin hankali musamman ma a wannan lokaci da ake fuskantar kalubale na tsaro a sassa daban-daban na Najeriya, kalamai na batanci tsakanin 'yan siyasa kama daga manya zuwa kanana ya sa gwamnatoci daukan matakai na kandagarki. A jawabinsa ga magoya bayansa a jiya, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kira gare su da su kasance masu bin doka da oda tare kuma da kalubalantar sauran 'yan siyasa da kada su maida wannan siyasa na ko a mutu ko a rai abinda kan haifar da rigingimu da kashe-kashe. Shi ma a bangaren sa abokin hamayyarsa na bangaren adawa tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar ya kira ga magoya bayan nasa da su kasance masu bin doka da oda. Babangida Jibran, murya Amurka daga Lagos.
Fage da Babangida Jibran, idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare kan wannan batu na fara gangamin yakin neman zaɓe, za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. To amma yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar, wacce a can ma batun zaben ne, inda jam'iyyun siyasa a ƙasar suka fara mai da martani bayan da hukumar zaɓe ta Seni ta sanar da yiwa tsarin jadawalin zaɓe gyaran fuska saboda wasu dalilan da ta alakanta da tsaiko rajistar sunayen mutanen da suka cancanci kada ƙuri'ar zaɓen. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Tsarin jadawalin farko da hukumar ta Seni ta bayar a washegarin kaddamar da ayyukanta na cewa a ranar 12 ga watan Janairun 2020 ne za a gudanar da zaben kansiloli a faɗin ƙasar ta Niger. Sai dai shugaban hukumar Isaka Sunna a ganawarsa da manema labarai a ƙarshen mako ya sanar cewa sai a ranar 12 ga watan Mayun 2020 ne za a halarci runhunan zaɓe, matakin da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a ta bakin wani jigonta Abubakar Sabo ke ganin
chronogram to kamar yawanci duk proje din aiki ne mai wuya, wani wuri in anka fara sai a ga lokacin da anka sa yayi hakanan. Amma ya kamata yanzu suli sahin shekara biyu da wani abu na yan muna kingi in an yi program ya kamata a ce ana dan ririke program.
Yan adawa waɗanda tun ainihi ke kushe hukumar zaben ta Seni sun yi watsi da wannan tsari da suka ce ya saba wa ka'ida, kamar yadda shugaban jam'iyyar MDN kokari mamba a kawancan FDR Annabo Sumela ke bayyanawa.
An ana yin zabe sai inda bai ake gangama da yan siyasa gaba da ke taruwa sai a ce to za a ba Seni izinin ta yi calendar kalanda na zabe, in so ta kawo sai NDP yan siyasa sun sun yarda da ita, in so a yi aiki da ita, in yan siyasa ba su yarda da ita kuma a maida mishi a ce kai kalandarin da zai gyara yan kasa fa wanda zai gyara kai president kin sai ni ba, to haka ake kairo shi bai san kairori ba. Muwan kalandarin da mun ganshi ne ya huto ya hudu ya ce iga shi kalandarin zabe babban karambani ne wannan, ya kamata ba a yi san so ne shi. Mu yan siyasa hai ma mu important plan saman kanshi, zan mu kashi gurkwato durkwasa da shi ya ci albasa da bakin mu ba.
Ko da yake shugaban hukumar zabe ya tabbatarwa jama'a cewa komai zai gudana ba tare da wata matsala ba, masu rajin kare demokradiya irin su Lawali Abubakar na gamayyar kungiyoyin FSAN sun fara nuna shakku dangane da yiwuwar waɗannan zaɓuɓɓuka.
Shugaban ƙasa ya ɗauki alƙawari nan Nijar ya ce wanga gamin da kuɗinmu za mu yi zaɓe, kuma hal an soma huddoci wannan kudin ana huddowa ana ba wannan kungiya wadda take kula da zabe gabaɗaya na Niger. To amma kamun ai president na kungiyar ta zabe kamun yayi magana ai ranar Alhamisi an yi taro na zaman gwamnati da aka jefa shugaban kasa cikin wannan mummun saurara da kyau kuma mun dauki takarda mun karanta inda aka yi kuka da kudi ba su shigowa har ma a aduan ya zamanto akwai gibi miliyar 100 to inda kudi bai shigowa kuma gwamnati ne gaiba mu gaiba kenan akwai matsala kudi shine matsala ta harko ta zabe
a ranar 27 ga watan Disamban 2020 ne za a gudanar da zaben shugaban kasa zagayen farko hada da na ƴan majalisar dokoki yayin da zagaye na biyu zai gudana a ranar 21 ga watan Fabrairu 2020 kwanaki 40 kenan kafin shudewar wa'adi na biyu na karshe na mulkin shugaba Isu Muhammadu Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule idan muka sake komawa Najeriya kuma dubun wasu mutane da ake zargi da kokarin ta dabam ne ta cika a garin Ola dake jihar Imo a kudu maso gabashin Najeriya ga Alphonsus Okurigwe da karin bayani daga birnin Oweri.
Hukumar ƴan sanda ta jihar Imo ta kama wasu bata gari dauke da wani abu mai fashewa a garin Olu dake yammacin jihar yayin da za su wani bangaren garin domin su ta da shi ko ya lamarin ya faru. Malam Abubakar Musa shine limamin babban masallacin garin Olu.
Ranan Juma'a kaman karfe 9 na dare wasu mutane guda biyu suka zo nan masallacin mu. So tabbas akwai wasu yaran mu guda biyu masu tsire da a bakin kofa. Sun sai sun gansu. Don daya daga cikin su yana saye da wando tricota na soja. Har daga cikin yaran wani sai yace ma wani yace kaga wanta masa da tricota yace masa yace kaga inda fata ku ne take an kama shi sai yasa yace ka san fata ku ni ma'aikata ne. Kaiwa mutum filiyon ya sa ilifin irin na soja ko wando ko riga a kyale tare da ba su ma san cewa abin da ke akwai ba fa. Suka yi wannan labarin shikenan sai suka bar maganin sojin. To wannan mutane da Allah bai ba su iko ba sai suka ga mutane sun yawa lokacin karfe 9 mutane suna ta jirga-jirga gurin na waje suna shigowa na cikin suna fita da sauransu dai haka. Sai suka hau mashin suka hari wata anguwa can kuma ana ce ma anguwan Ijaji. Sai niyan za su kai wannan bombin a can.
Yayin da Malam Yusuf Aliyu daya daga cikin waɗanda suka shinshino lamarin ya shaidawa muryar Amurka cewa ko shakka babu haka ne lamarin ya auku.
Muna nan zaune dai a bakin masallaci daren Juma'a. To mun ga wasu mutane guda biyu sun zo da mashin suna zaune ɗayan da suna tsare kakin sojoji. To muna ganin su musa abin da ake da su ba. To sai abokin zaman namu ɗayan sai ce haga wannan mutanen da fata kun nema da an kama to da wannan kayan sojojin da suke tare da shi ta kan kila ba ma'aikata ba ne. To sai sun haga idanun mutane suna kallon su duk inda sun kai dai mutane na kallon su haga jama'a sun yi yawa. Sai suka hau mashin suka yi gaba suka ce bari su je Ijaci Barak. To sun hau mashin sun tafi sun kai bakin UVM Bank. Akwai wasu ma'aikata masu gadin wannan wurin. To sai suka tarin mashin din. Sai suka ce musu sabko sai ɗaya ɗayan ya ce musu ainihin soja ne ya buke zakwa fitar yin sai ce a'a ka ga ba haka za a yi ba. In ma sai soja ne ka sabko ka ba mu ID card naka shi da kenan sai ka fuce. To sai tsaya a wannan gaddama yana wannan gaddama har dai sun ga ya yi sabko da ya sabko na ɗauke da wata jaka sai sun haka yana ɓoye ta. Sai suka ce ne mi ke cikin jikan da ake koyewa kamar jikan ta kuma na sun fito cikin jikan sai hana su jikan da sun haka kama shi dai sai sun haka ba mu a cikin jikan tashi irin wannan bam din nan katsu wanda ya kai girman kwallo to ni sun ga mana sunan shi amma sunan nashi na manta. To sai suka tambaye shi daga ina yake da wannan ina za shi da shi sai da suka ba shi wahala suka ba shi kashi sannan ya ce aiko shi aka yi daga ina aka aiko ka daga fatakun ya ka aiko shi to haka ma jami'an tsaron da suka kama shi suka hada shi da SS suka yi binciken da suka yi mai da daren nan a shekaru da sahiyar asabar sun kai awar da shi.
Halin yanzu dai yan sanda suna nan suna gudanar da bincike akan batun. Inji kwamishinan rundunar ƴan sandan jihar Malam da Suki Galadanci.
Gaskiyar magana akwai wanda muka kama din mun kama su a Olu roundabout kusa da UGA bankin UGA. Mun kuma samu dynamite wanda muke sa ran bomb ne mun ba wa ƴan EOD namu anti bomb disposal unit namu suna kan bincikawa su gane menene abin da ya faru. To bincike dai muna kai yanzu haka mu gane daga ina suka samo kuma menene manufar su kuma daga ina ne inda suka tantara da su ai suka turo su abin da ake ciki kenan.
Alphonse Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Nigeria.
Kamar Allah a gaida Alphonsus yanzu agogo anan na cewa karfe 10 na safe ne da minti 19 kai tsaye ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To shin wace irin rawa rubuce-rubucen adabi da suka shafi labarai da waƙoƙi ke takawa wajen wazar da zaman lafiya? batun da Yusuf Aliyu Harandake nan zai dubi akai a shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na Litinin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. A cikin shirin namu na wannan makon, muna dauke da rahoto dangane da rawar da rubutun adabi da al'adun gargajiya ke iya takawa wajen bunƙasa ilimi da cire tsatsauran akidu a cikin zukatan matasa. Masana na ganin cewar barin al'adun gargajiya da daukar al'adun wasu ƙasashen duniya na ɗaya daga cikin dalilan da suka kai ƙasashen Afirka inda suke a yau, musamman a wajen koma bayan ilimi.
Ke ganin samar da kayan more rayuwa da baiwa matasa ayyukan yi zai iya rage ta'addanci. Kwararru a fannin zamantakewa da kuma kungiyar marubuta adabi a Najeriya, wacce aka fi sani da Association of Nigerian Authors, na ganin yin amfani da adabi ko rubutattun waƙoƙi da wasannin kwaikwayo da waƙe-waƙe na iya canza tunanin matasa daga tsatsauran ra'ayin ta'addanci zuwa na zaman lumana da haƙuri da yanayin rayuwa. A wani taron faɗakarwa da kungiyar ta yi a Abuja, shugaban tsare-tsaren kungiyar marubuta adabi Richard Ali ya yi ƙarin haske.
Problem din ne shine tunanin mutane. Ko mutum din ko shi insurgent ne ko mutum da shi ya ce ba zai yarda da kai ba, so gara a samu inda za a yi magana da shi, inda za a yi convincing din shi, so say the use of rubutu, literature, wasa irin wannan, so that zai duba ya bincika ya gan cewa wannan da na gan kaman shi dan adawa na ne, yanzu na gan wannan a cikin wasan nan, na gan a wannan film din nan, so ni ma zan dan jara hanya na, in jara kaina in fara wani abu inda ya kamata da za a yi zaman lafiya.
Bincike ya nuna cewa mutane miliyan 30 ne kawai ke dan tabuka karatun adabi a Najeriya. Ta yaya wannan yunkuri da kungiyar marubuta adabi ta ƙasa ke yi zai yi tasiri wajen sauya tunanin matasa domin a ƙarfafa yanayin tsaro? Shugaban cibiyar White Ink, General Sale Bala Mai Murabus, ya yi tsokaci.
Shawo masu matsanantan ra'ayi akan hanyar ta'addanci, musamman yanda ya shafe mu a Arewa, da za mu tuna cewa fa ilimi shine matashi na komai. Saboda haka, idan ba mun fuskanci hanyar ilmantar da ƴaƴanmu da kuma matasanmu ba, muna cikin mugun hatsari. Saboda shi harkar ta'addanci waje ne da mutane masu tsananin ra'ayi ke satan zutuka da ƙwaƙwalwan mutanenmu, wanda ko idan ba mutum yana da wayewan kai ba ta wajen ilimi, da kuma mutum zai iya zama yayi karance-karance ko kuma ya saurari wasu abubuwa da ake na fannin duniya daban-daban, sai ka tarar cewa shi jahilci shi kansa cuta ne, shi kansa babban rauni ne. Saboda haka, sani ba kawai dai sani wannan na harkar abinda ka ji ba, abinda za ka iya karantawa da kanka, ka yi amfani da ƙwaƙwalwarka, wanda hanyar koyarwa shi ne fa mafita a gare mu gaba daya.
Ta yaya malama daga jami'ar jihar Nasarawa Dr. Lantana Ahmed ke ganin za a yi amfani da wannan fanni domin rage aƙidar tsatsauran ra'ayi, ga nazarin da ta yi?
Abinda na gani za a fara yi tunda an riga an manta da waɗansu al'adunmu da yawa, shine a fara da yara. Yara na makaranta ƙanana, kamun a zo kowane a cikin curriculum na yara na makaranta ko syllabus, a sa wasan kwaikwayo a ciki, a nuna musu meye al'adunmu da aka mammanta da su, da labarin da ake bara kamar da kakanninmu su ba mu labarai da daddare, tatsuniyoyi da daddare, a dawo da su yaran nan su iya ganewa. To daga nan in suka gane al'adunmu za su iya ci gaba su ma su koya wa ƴansu, su koya iya ƴaƴansu da har a ci gaba da adabi, da kuma ya rage abin da yake faruwa ta'addanci din nan. Amma yanzu muna da aiki a gaba.
Kamar wani irin aiki kenan?
Saboda yaranmu so da yawa daga talabijin sai wasan turawa da bamu duk irin gada din nan duk ba a yi, saboda haka dole ne mu da kanmu da iyaye da kakanni mu kokari mu jawo yaran nan su gane inda muka fito, inda za mu je, maimako a bar su kawai suna kallon talabijin ko computer daga safe har yamma, ko kuma telefon din su suna waya kullum, ana musu magana ma ba sa ji, suna cin abinci suna duba waya. To irin wayannan dole ne mu ne zamu iya taimaka, in zamu iya a fara yaki ne sosai.
Kina ganin zai tasiri ko wannan yunkuri?
Wallahi zai, inda muka tashi tsaye, amma sai an tashi tsaye dan abin yayi nisa. Yara muna koya musu yanzu abin da suke so su ji hip hop ko wannan ko rawa. Yara yan primary su haka suna wakan abin da baza ka kai ma da ka girma da abin da baka taba ji ba. Saboda haka muna da aiki, mu ne iyaye da jami da kakanni duka muna da aiki da malaman makarantu, reorientation, canza tunani.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa a yau kenan. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Madina Dauda, da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, sai wadda ta jagoranci shirin da kuma bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam, ku huta lafiya.
Amma da mata don mu zan miƙewa.
To madalla gai da Yusuf, yanzu ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Muhammad Salihu, inda ya ce, ni dai shawara ta ga 'yan uwa matasan Najeriya ita ce kada su yarda 'yan siyasa su yi amfani da su wajen tayar da zaune tsaye a lokacin yakin neman zaɓe, daga ƙarshe kuma su tura mota ta bar su da hayaki. Duk ɗan siyasar da ya nemi ya sanya matasa cikin bangar siyasa, to ya turo 'ya'yansa a yi tare da su. Saƙon gaba kuma daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura. Assalamu alaikum VOA. ‘Yan uwana matasan Najeriya, don Allah mu guji bangar siyasa a lokacin yakin neman zaɓe. Kuma 'yan siyasa, da fatan za ku inganta rayuwar matasa a lokacin da kuke yakin neman zaɓe. Saƙonmu na gaba kuma a yau daga matar Amadu Abacha. Assalamu alaikum muryar Amurka. Haƙiƙa gargaɗin da ƙungiyar ƙasashen tarayyar Turai da ƙasashen Amurka da Birtaniya suka yi ga 'yan siyasar ƙasarmu Najeriya na su gudanar da yakin neman zaɓe cikin kwanciyar hankali yayi daidai. Saƙo na gaba daga Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi, inda ya ce, to shugaba Trump, shi fa laifi laifi ne. Saboda haka ba zancen ƙabila, ƙasa ko asali, ballantana alaƙa. Saboda haka ka amince a hukunta Yarima Muhammad Salman da ya bada umarnin kisan Jamal Khashoggi.
Madalla gai da Amina Buhari Auna. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Yanzu haka hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka Jalhadi sun gano cewa kusan mutane 300 suna nan lafiya bayan da wutar daji mafi muni a tarihin jihar California ta kona garin Paradise gaba daya. Sai dai kuma fiye da sati daya bayan da wutar ta fara ci a garin Paradise, har yanzu akwai sama da mutane 1,000 da ba a san inda suke ba. A yau Litinin ne ministan harkokin wajen kasar Jamus ya faɗa cewa gwamnatin Jamus za ta hana wasu 'yan kasar Saudiya su 18 shiga yankin nan na Schengen da ba sai da fasfo ake shigarsa ba, saboda ana zarginsu da alaka da kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar kasar Saudiya, wato Jamal Khashoggi.
Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci, sai kuma can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu zo muku da wani sabon shirin. Sannan kada a manta, a kodayaushe idan ana so a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, za a zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Sa'ida Hamdun da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa, da kuma injiniyanmu Mr. Dan Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Kada ku yi nisa, ga shirin yau da gobe.